Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan ayin hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare a yau Litinin 10 ga watan Yulin shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma kai tsaye a shafin mu na Facebook. Masu gabatarwa Safinatu Sada Sodengi tare da Maryam Bashir Bagaje.
Kamar kowace ranar Litinin, shirin yau da gobe na yau akan mu'amala ne da zamantakewar yau da kullum. A yau zamu ci gaba da batun kulawa da yara ko renan su bayan mutuwar aure ko kuma rasuwa, wanda muka faro a makon da ya gabata. Shin waye fi dacewa ya kula da yara?
Ina ganin cewa idan babu tarbiyya a gidan miji, to iyaye suna da haƙƙin su yi jayayya akan yaya. Idan kuma babu tarbiyya a wurin mata, shi miji shike da power guarantee ya anshi ƴaƴansa, saboda gurɓacewa in sun lalace za a ce ƴaƴan wane. So idan babu tarbiyya kuwa, dole ko yana ƙasa tarbiyya ce za ta mishi addu'a.
Zauren matasa kenan akan wannan batu. Wasu magidanta suna ganin da kunya a ce ƴaƴansu sun zauna wajen mahaifiyarsu. To ko yaya malaman addini suke kallon wannan?
Wannan ba abin kunya bane, eh, yana gara da cewa dan shi mai dukiya ne a danginsa ko kuma shi kansa ya fi bangaren dukiyar matsayi ta dukiya a duniya, ya ka abin kunya ne a ce ɗansa ya tafi gidan kakanninsa ya abolanci, to ya sani cewa shari'a ta fi shi hango wannan abin ya hanga, kuma ba ta fi da abi ba, shari'a ce za a bi.
To tun kafin ku ji waɗannan bayanan, za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku, sai ku biyo mu ku ji duka a cikin wannan shirin na yau da gobe.
To a shafin mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku, a ganin ku waɗanne hanyoyi ya kamata a bi ta yadda rabuwar iyaye ko rashin su ba zai kai ga gurɓacewar tarbiyyar ƴaƴansu ba? Ga yadda kuka amsa wannan tambayar mu a shafin mu na Facebook da Twitter.
Sakon farko daga Umar Rabi'u Daura yace tunda fari su mazaje idan suka tashi neman aure su tabbata sun nemo mace ta gari mai hali mai kyau, ta yadda idan Allah ya albarkace su da yara ta san yadda za ta tarbiyyantar da su tarbiyya ta gari. Sannan a yayin da suka samu rabuwa da mijinta ko kuwa ɗaya daga cikin sayar su, yaran za su tashi da irin tarbiyyar da uwar ta yi musu, domin za su riƙa tuna nasihar ta tamkar wasiya a gare su.
Abubakar Sabiu Sabuwa yace hanya mafi dacewa ita ce mutane su zama masu riƙe amana, yayin da aka ba su amana riƙon ƴaƴan da ba nasu ba, ta hanyar ba su tarbiyya da ilimi kamar yadda za su ba ƴaƴansu.
Sai Muhammad Nuraini Abubakar yace wallahi wannan zance abu ne mai kyau da ya kamata iyaye a duba. Da farko dai kada mu yi fatan rabuwa saboda makoman ƴaƴan. Idan har hakan ya kasance, to iyaye musamman uba kada ya nemi raba ƴaƴan da uwar su muddin tana raye. Ya haɗa kai da uwar a sawar ma ƴaƴan kyakkyawar makoma. Kada uba ya nuna son kai ya dauki ƴaƴan ya kaiwa wata ko kanwarsa ko wani wanda ba lalle ne ya san ciwon ƴaƴan ba. Za a azabtar da ƴaƴan a bayan idanuwansa ko da ƴaƴan sun faɗa masa babu wani mataki da zai iya dauka.
Shafi'u Bala yace cire son kai ga al'amuran da suka shafi iyali tare da aiki da ilimi tsakanin mata da namiji da harkar aure da abun da ya shafi iyali.
Sai Abba Sa'ad Mahuta yace salam yau da gobe, hakika wannan shine ake kira da turkashi, a gaskiya wannan abu ne mai wahala, to amma idan aka tsaya da gaskiya da adalci komai zai zo da sauki da izinin Allah.
Aminu Usman yace ta hanyar samar da wani tsari a hukunci na kula da yaran dangane da tarbiyyar su, abincin su, wurin zaman su da sauran abubuwan rayuwa.
Sai Usman Dayyabu yace a gani na haƙin gwamnati ne da ta sa ido akan al'ummar gari, domin idan tarbiyya ta lalace tamkar bala'i ya samu wurin zama a ƙasar, misali Boko Haram.
Sanusi Usman Ibrahim yace a gani na ya kamata masu arziki da sarakuna da gwamnati su dinga jawo marasa shi suna ɗaukan nauyin karatunsu da koya musu sana'a, ta haka za a samu sauƙi.
sai Sunusi M Sunusi Fatiskum yace hanyoyin da ya kamata a bi su ne iyaye su tabbata yaran su suna zuwa makaranta safe da yamma ma'ana islamiya da kuma boko sannan a koyawa yara zuwa wurin ibadu kamar masallati da kuma wuraren wa'azi
Muhammad Mutawakkil Jumar Galadima yace hanya ta farko a kula da karatun su sannan a kula da ina suke zuwa su wane ne abokan su sannan a kula da zaman su na gida da me suke yi ya haka zai iya hana gurbacewar tarbiyar su idan har an kula da su
Sai Shehu Adamu Rijo yace eh to hanyoyin bi su ne a rike su amana a inda suka tsinci kansu bayan rabuwar iyayen nasu ko dai sakamakon mutuwar aure ko kuma mutuwa a ba su duk wata kulawa da ta kamata a ba su tarbiya ingantacciya a kula da karatun su a tsabartar musu idan sun yi ba daidai ba idan kuma sun yi abin yabo a yaba musu domin hakan zai karfafa musu gwiwa da zarar aka yi haka to shikenan yara za su tashi cikin tarbiya da kuma kyakkyawar rayuwa
Sambaje Galadima yace gaskiya a gani na yau da gobe haki ne wanda ya tattara akan ƴan uwa da abokan arziki a ba su duk abin da ya kamata domin kula da tarbiyyar su ko da iyayen su ba sa raye
Sai Sani Dahiru Tudin iya yace yau da gobe hakika ina muku fatan alheri gane da kuke damuwa da matsalar mu matasa
Abubakar Lawal gidan dan mai a Jargaba yace magana gaskiya inda yau aka ce mutun ya rabu da iyayen shi tun yana yaro bai mallaki hankalin kansa ba to inda ba hannu na gari ya fada ba zai matakar wuya kaga tarbiyyar sa bata gurbace ba tunda bai da wanda zai bashi tarbiyya mai kyau
sai Shaibu Adam Bagwai yace yau da gobe hakika rayuwar yaran da iyayen su ba sa tare tana fadawa a cikin wani hali musamman idan iyayen ba su da galihu inda zaka ga abincin da zasu ci ma yana musu wahala da ƙarshe idan ba a yi sa'a ba su tsunduma a harkar shaye-shaye da fatan gwamnati da mahukunta da masu hannu da shuni zasu riƙa kula da irin waɗannan yara ko da yake an ce idan dambu yawa baya jin mai Allah ya kyauta amin
Aminu Garba Adam Tanagare ce hanya mafi kyau ita ce masu hali da kuma kungiyoyin sa kai na unguwa da kuma na gari su hadu su hada karfi don kula da karatun yaran da ba su da mahaifa wato marayu da marasa galihu ilimi na addini da na zamani idan za su dukufa akan haka to za a iya samun nasara da ake nema
Sai Abdulhamid Bashiru Guiwa Soba yace a gaskiya in dai har ya tabbata iyayen sun ba wa ƴaƴan tarbiyya tun fari to ban tunanin dan rabuwa ta shiga tsakanin iyayen zai shafi tarbiyyar ƴaƴan filin yau da gobe ku tashi lafiya
Idan ma kuma shafi mu na Twitter Al-Amal abokin kowa yace hanyar da za a bi shine ilmantar da mutane yadda za su yi tarbiyyar ƴaƴa tun kafin su yi aure a addinance da zamanance da koyawa mata sana'o'i
Sai Atsani Shaga yace salamu yau da gobe ba su tarbiya ta gari ita ce kawai mafita da fatan Allah ya shirya mana zuri'a baki daya
Da ƙarshe sai Abbaffa Haruna Bajuga yace yau da gobe tun fara neman aure idan mutum ya samu mace mai addini yar gidan dattawa masu magana daya to insha Allah bayan shi zai ki
to mun gode a cibiyar turo mana da sakonni
to wa da Maryam mai na kike koye mana Usman ne ai Usman ya tafi hutu Safina
a to lalle kam ai dama rai dangin goda sai ana yi ana hutawa
ne
to wakilin mu Hassan Maina Kaina ya jiyo mana ta bakin magidanta Alhaji Kabiru Rahama da Alhaji Hassan Shaibu minista da kuma Alhaji Abubakar Umar Tsari a zauren matasa
inda suka tattauna akan batun rukun ƴaƴa korenan su bayan mutuwar aure ko kuma rasuwa wanda kuma ake tacece kuce
Idan zan fara da kai Kabiru Rahama wani lokaci in haka ya faru kai ya kake kallon wannan al'amari
to wannan lamari ne wanda yake kusan a ce yana ciwa al'umman mu tuwa kwarya duk lokacin da aka samu rabuwa tsakanin mata da miji inda ya kamata a ce yara sun kasance in aka duba ta fuskar shari'a yara ya dace an suna kanana su kasance bangaren mahaifiyarsu saboda samu jin kai na bangaren uwa to amma wani lokacin kuma idan ya zama ta cewa kai a matsayinka namiji ka fahimci cewa ita wannan mahaifiya ko bangaren mahaifiyar ba za su iya kula da yaran nan ba za su iya ba su tarbiyyar da ya kamata su ba su ba to dole kai a matsayinka na mahaifi ka debo yaran nan naka ko ka zauna da su ko kuma ka mai da su bangaren ka inda kake tsammanin za su fi samun cikakkiyar tarbiyya da kulawa
Alhassan Shaibu minista ina dawo daga bangaren ka kai ya kake kallon wannan al'amari
na farko dai duk lokacin da aka samu rabuwa tsakanin miji da mata to hakikanin gaskiya ni a dan tunani na dai da nake gani daman miji shi ya kamata a ce ya dauki ƴaƴan shi saboda haƙin ƴaƴa suna kan uban su ne sannan kuma baya da haka ko da shi bai dauka ba ba shi da wannan tunanin ƴan uwan shi na bangaren uba za su iya cewa su fa yaran nan za su dauko su ne su zo su kasance tare da su to problem da ake samu wani lokacin in aka kawo su din in ba a samu kula mai kyau ba sai kaga yara sun sangarce babu tarbiya ba dai yanda dai gashi nan dai abubuwa dai suna lalacewa
na'am Abubakar Umar Tsari wani tsari zaka yi akan wannan magana
wani lokaci idan an samu matsala na rabuwan aure ya zo da rashin mutunci to zaka ga an ce a maida ma uba yayansa wani lokaci kuma idan an samu rabuwa na rasuwa Allah kiyaye da yake kowa ya san zamu tafi to idan an samu rabuwa ne na rasuwa magana na gaskiya zaka ga kila idan uba mai karfi ne to tunanin ƴan uwan kila gidan su matan ba su da karfin rike yaran ba ma magana tarbiya kade ba yanayin maintaining nasu akan samu akasi akan samu matsala ce ai yaran ba za a iya rike suwancin gidan ba ko ta fannin karatun su ko ta fannin da yake satisfying na rayuwar su da sauran su fara kani ina ganin cewa a tunani na musulunci ya zo da komai akan tsari in su samu ne su zauna hannun uwarsu domin shi namiji ko ya zauna hannun uwarshi ko ya zauna hannun waye-waye da zarar lokaci ya fahimci abin nan komai matsalar ne aka samu to gidan ubangi zai tafi an samu matsala wurin za ga mace za ci a ita yan dangi yan uwanta ta sani
idan na dawo kanka alasan shayibu idan kuma kai aure a gidan mutunci mutumin dattijo mai mutunci aka samu irin wannan tsatsai na rabuwa kuma kuna da yara a tunaninka irin wannan yanayi me abin yi
to ai shi mutum aka ce mai mutunci ne mai mutunci kowa ga wani zaka aure irin mutum ku zama da ita shekara da shekaru amma wani lokacin sai sabani ya shigo kuma sabanin ba maki wani dan kalilan abu ne bai taka kara ya karya ba maimakon saboda sharrin shedan ya nasara akan ku sai kaga an samu dawo an rabu to irin wannan aka rabu ni nake ga har dai mutum yana da mutunci kuma ka san mai mutunci ne mutane ma na gari sun san mutum ne mai mutunci to saboda haka dan ƴaƴanka suna hannun shi kai ba za ka samu damuwa ba kaman a hannunka suke saboda ka san lalle babu wani problem da zai iya biyowa baya da hannunka da hannun shi gaba ɗaya tu ɗaya ne sannan kuma ita kanta yarinyar tunda iyayenta suna da mutunci ita ma tana da mutunci dan koda ku rabu da ita mutuncin iyayenta ba zai hana kuma still ku ci gaba da mu'amala ba sai dai koda ta auri wani ne ko ta zo gida ko wani abu tsakanin ku gaisuwa za ta dinga gudana kamar yanda tsari ya fada dazu inda mutunci za a dinga mu'amala ta understanding wannan shine magana
Abubakar Umar tsari idan muka duba yanda sake-saken aure ya waita a wannan zamani a irin nazari da tunaninka me yake kallon makomar yaran da irin wannan al'amari yake ritsawa da su a rayuwa ta yau
watan Allah ya ji kan abokina domin an samu irin wannan matsala kamar yarsu sun samu akasi da uwar gidan shi wanda yake ni nayi kokari na inga cewa ya dawo da ita saboda ko don tarbiyyar yaran nan saboda duk yanda kike gani fa Hassan Maina kana soyayya da mace wallahi idan ba ƴaƴanta bane durin da waccan tabbar gidan wallahi sai ka gane cewa lallai wallahi ba wanda kake so son ka take domin duk wanda bai son danka to tamkar baya son kai ma fi yanzu nan haba-haba kawai suke yi da mu ba za ka san cewa akwai matsala ba sai ka rabu da uwa ƴaƴanka za ka san cewa lallai akwai matsala sai yana nuna min da cewa kai kana matsa in dawo da ita shin waɗanda iyayensu suka mutu suka bar ƴaƴan fa wallahi bai hudun da magana bai kai sati bai rasu har gobe na tuna da wannan magana ina zubo da kwalla saboda ga su na mata da su so yawan saki-saki ko yawan ka kana ganin cewa wai ko kaya amarya ko da da maka ce ka wulakanta uwar gida ko dan tunanin za ta rike maka yaya ka samu faul so duk mai irin wannan tunanin ya gaggauta ya canza lamari dan wallahi tallahi Hassan Maina sai ya fahimci cewa domin matan yanzu nan ba su da hakuri wata ma za ta ce maka na ta ma ya ta iya da su balantana na wani ba za ta tabbata maka wannan sai ka rabu da wancan fa
a ina dawo kanka Kabiru Rahama wani lokacin rabuwan auren yakan zama dole ne bayan da aka iya kai a irin lissafin ka haka ya faru ina mafita
to kamar Allah ya san in na koma baya kamar maganar da kai wa Abubakar Tsari cewa makomar yara da suka taso a irin wannan yanayi na cewa iyayensu ba sa tare abu ne mai matakan hadari shi ake kira a Hausance ban sani da ake kira broken home wato wadanda take ce dai kamar wadanda suka taso ba tare da iyayensu guda biyu ba akwai wani abun da aka yi kwanakin baya wani bincike da aka binciken ya nuna cewa kaso mafi yawa na yaran da suke lalace samu lalacewar tarbiyya maza da mata sun fito ne a gidan da suke irin yanayin gida na cewa ba suna tare da iyayensu guda biyu bane saboda haka abu ne mai mutukar hadari in ba dole ba kana tare da matarka wadda kun haifi yaya ku rabu saboda dole wannan abun sai ya taba duk iyayen da kake sai ya taba tarbiyyar yayanka
a rasar shabu ina dawo gare ka yayin da aka samu irin wannan rabuwan alisafin ka wani lokacin idan rabuwa ne miji kan janye yaransa idan kuma rasuwa ne dangin miji kan janye kan ɗebe yaran a irin lissafin ka aibu ga irin wannan tsari
to ni gaskiya a tunani na ni dai ban ga wani aibu ba aibun shi guda ɗaya ne duk lokacin da zaka yi abu a rayuwa ya kasance kai shi domin Allah. Saboda haka duk lokacin da ka dauki yara zaka hada su da yaranka, ya kasance kada ka bambanta su. In har lokacin da ka dauka din ka tabbatar ya su wannan ƴaƴanka ne ko kuma ƴaƴan ƴan uwanka ne, to duk abin da kake wa ƴaƴanka kai musu domin Allah kenan. In kuma har ba zaka iya ba, to mafi alkhairi ka bar su tare da ƴan uwansu su taimaka musu, ko kuma ku raba ƴaƴan biyu, wasu su je wajen bangaren uwa, wasu su je wajen bangaren uba, sai a samu sauki. Wannan shine gaskiya ni a tunani na dai.
Amma zuke zaka da alman kai ranka?
Zan yadda.
A raba su gida biyu?
Kwarai kuwa. Sai dai mutukar in kaga ban yadda an raba su ba, akwai dalilai guda ɗaya ko zuwa guda biyu. Sai dai in har na tabbata bangaren din da zan bari din nake ga zan iya samun damuwa, ba su da tarbiya. Amma menene ma ba su da tarbiya? In har ba su da tarbiya, ai ni ba zan zama da su ba, ko kuma ba zan zama da uwarsu ba, tunda ba ma ki daga gidan tarbiya na kota ko nace mata ba ta tarbiya, to ni ma kenan ba na tarbiya din, tunda da can du zaman mu da muke da ita shekara da shekaru ban san tana da tarbiya ba sai yanzu da muka dan samu sabani da ita. Eh, kaga dole ne in yadda tana da tarbiya, tunda na zama da ita shekara 5 shekara 10 fiye da haka. Saboda haka to duk abun zaman nan da muke da ita, irin abun da na koya mata, ba ma ki mu'amalar da muke da ita, irin ta za ta dinga koyawa yara. In har na san ni mutumin kirki ne, kaga kenan ba na da shakka.
Abubakar Umar Tsari, wani lokacin idan aka samu irin wannan rabuwa, sai a yi ta samun sabani dangane da waye ya kamata ya rike yara. Wani lokacin ya danganta idan har ita matar ta bar gidan ne saboda rashin salaha na mijin, koko mijin ya raba ita ne saboda rashin salaha na matar. Kaga wannan wasu sha'ani ne guda biyu masu rikitarwa. Wani lokacin shi miji kan ji tsoron gurɓacewar tarbiyyar ƴaƴansa a wurin dangin uwa. Kazalika so lokacin dangin uwa kan ji tsoron gurɓacewar tarbiyyar jikokin su a wurin dangin miji ko kuma a gidan miji da su zama ba da uwarsu ba. Kana tunani akan irin wannan yanayi?
Magana na gaskiya, ka san ita zamantakewa na aure ai ba haushi ya ci faɗa. Ba dabba ake kiwo ba yanzu nan mutum ake kiwo. Idan aka samu matsala ile yayinayin tarbiyyan uwan ba ta tarbiya, domin za ka ga kai kila lokacin za ka fita aiki kila ba ka dawa sai yamma, to sai fa abin da ka gani. Kuma makwata da dangi sauran ƴan uwan suna kallon duk abin da yake faruwa. To magana na gaskiya, idan an samu rabuwa irin wannan, to dole za ka samu shawarwari wajen mutane. Bai kamata a ce ka bari dangin ko ƴan uwan ƴaƴanka su zauna wajen dangin matarka ba, saboda yanayin tarbiyyar gidan. Domin akwai yanayin zamantakewa wanda kai Allah bai haɗa ka da mace ne kai aure, kuma dole kai haƙuri da ta, amma kai ka san sai daga baya za ka gane cewa ba tarbiyya. Domin wallahi Hassan Maina, soyayya tana rufe mana idanu gaskiya. Lokacin da za ka ga mutum yana son mace kila fara ce ko doguwa, tambaleliya son kowa kin wanda ya rasa, ta shiga gaban mota ai nuna maka cewa yarin fa ga yanayin gidansu kaza kaza, saboda yanayin soyayya zata na maka a waje daban fa da yanayin soyayyan zama aure. Sai ta aure ka, sannan za ta zo tana gasa maka aya a hannu, a lokacin za ka koma kana nadama ya aka yi haka. So idan an samu irin wannan matsalan, to kai karankan ka ba za ka yadda ƴaƴanka su zauna wannan gidan ba. Idan kuma aka samu mace ita ma kila soyayya ta jata, soyayya ta ɗibe ta, ma'ana ta ga kila kuɗi ko wani abu na barazana daga baya, ka gane su aka samu akasi, domin wallahi wallahi ko mata suna da dama akan zamantakewa na aure. Cewa ni in ba kaddara ba, ko ba biyayyan iyaye ba, ko kuma biyayyan aure ba, kai ka isa in zauna da kai ai maka biyayya, to ana samun irin wannan matsala. Za ka ga wata ta aure dan giya, za ka ga wata ta aure dan caca, wata za ta aure majinaci, amma ba za ta sani ba, ta fahimce ni? To idan aka samu irin wannan matsala na wannan akasi, to dole fa mata za ta tsaya kai da fata, ita ba za ta tsaya ta zauna gidan nan ba. Sai dai idan magana na aure ya shigo na cewa ta sani ba an biya sadaki ne, to ƴaƴa na mijinta ne ba nata bane, to dole ta saki. Domin ko kotu aka tafi, sai dai idan ta kawo uzurin tarbiya alƙali yana iya shiyarin kamar yadda Alhassan ya faɗa. Amma ni ina ganin cewa idan babu tarbiya a gidan miji, to iyaye suna da haƙƙin su yi jayayya akan ƴaƴa. Idan kuma babu tarbiya a wurin mata, shi miji shike da fawa garanti ya anshi ƴaƴansa, saboda gurɓacewa in sun lalace za a ce ƴaƴan wane.
To Alhaji Kabiru Ɗahir Rahama, kai ya kake ganin zaman yara in an rabu ko an rasu a wurin dangin uwa ko dangin uba, ta ya kake kallon makomar tarbiyar su?
To al'asan kamar yadda muke ta magana, ita makomar tarbiyar ta yara an rabu ya danganta da irin tarbiya ta bangaren uban ko kuma ta bangaren uwar. Yanzu misali in na ba kamar ni misali akan kin kaina, mahaifiyata ta rasu ina dan karami, amma kakanni na bangaren mahaifiyata sun so su dauke ni, amma baba na ce a'a, na zauna a hannun iyayensa kakanni na kenan na wajen uba. Na taso a gidan duk wata matsalolin da ake samu na cewa in yaro baya da mahaifa ko ai ni dai ban samu wannan matsalar kwata-kwata. Kuma can din na san karshen ta da naje can din kuma soyayya irin ta kakanni za a nuna kuma sai ga in ba sa ba an samu matsala. Saboda haka to kaga ya danganta da irin tarbiyya ta bangaren. Kuma shi abin da ya kamata a rinka aunawa idan aka ce mata da miji ta sun rabu, inda su manya ko iyayensu za su duba, sai a duba to wani bangare ne yafi tarbiyya, wani bangare ne yafi dacewa a kai yaran, sai a yi hakuri saboda kar rabuwar nan ya zamanta cewa ya shafi ƴaƴan. Shi yasa da ba a san rabuwar, sai ya zama dole saboda duk lokacin da aka samu rabuwar ko ta ɗan yaya sai an samu yaran sai abin ya shafe su. Saboda haka kowane bangare na iya riƙe yara kuma su samu tarbiya ko kuma su lalace, ya danganta da irin
alasan shawar minista. A ƙarshe, wani jan hankali za ka yi ga su bangaren dangin miji ko bangaren dangin mata dangane da yadda ake sangartar da tarbiyyar yara yayin da aka ba su riko bayan an samu rabuwan aure ko kuma an samu mutuwar miji misali?
To gaskiya ni shawarar da zan iya bayarwa ita ce mutum duk abin da zai yi a rayuwa ya dinga duba Allah, saboda duniyan nan da kake gani ba tabbata za mu yi ita ba. Kamar yanda ba ka so ɗanka ya lalace, haka kar ka so ɗan wani ya lalace, saboda mun yau in kai ne gobe ba kai ba ne, dan zai iya yiwuwa kamar yanda wancan kake gani ko mutuwa ce, Allah ya sa ubansu ya mutu kuma kai kana matsayin kanin babansu ne ko yayan babansu ne, aka bar maka su kana tunanin an bar maka ko wahala ne ko wani abu, kuma kana da karfin da zaka rike su, amma maimakon saboda ba ƴaƴanka bane ba kai ka haife su ba, sai kana bambanta su tsakanin ƴaƴanka da kuma ƴaƴan yayanka, kaga wannan ba karamin kuskure bane. Kuma irin wannan abin yana faruwa ko ba gaskiya ba? Saboda haka mutane ya kamata kullun duk abin da mutum zai yi ya san kawai abu ne yake yin shi domin Allah ba don wani ba. Duk abin da kai shi don Allah zaka samu ladan shi duniya da lashira.
Madalla shugaban majalisar malamai a Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Duguri yayi mana ƙarin haske game da tanadin da shari'a ta yi wajen fannin kula da yara bayan mutuwa aure ko rasuwa da abin da yace.
To alhamdulillah, da farko dai idan aka samu ɗaya daga cikin abubuwan da kika ambata dangane da abin da ya shafi ma'aurata, amma rabuwa ce ta hanyar saki wanda shi miji ne wa matarsa, alhali ko tana da ciki wanda kamar yadda muka sani iddar ta shine ta haife wannan ciki din, ko in ta haifa ba tare da tana tare da shi uban cikin nan ba, wato mana uban wannan jariri ko jaririya, to haƙƙin rayuwa wanda shari'a ta tanada shine ita wannan uwar ita ce ke da haƙƙin ta rayuwa wannan ɗa ko wannan iyaka ta, bayan rabuwar su da ainihin uban wannan ɗayan nata za ta zauna tana rayuwarsa wajen ainihin wato shayarwa da kuma kulawa da abubuwan da ake son yaro jariri aƙalla ya samu yayin da yake cikin wato asalin buƙata ta ainihin mahaifiyarsa kusa da ita ba kusa da shi, wanda shari'a ta yi magana akan adadin lokaci ko tsawon lokacin da wannan ainihin jaririn zai kasance a ƙarƙashin kulawa ta tarbiyyar uwa ko kuma dangin uwa. Misali, ko da a ce shi uban ba ma take ta yi ba, mutuwa ya yi, kuma mu ɗauka cewa wannan tana yiwuwa mutuwar an samu saɓani tsakanin dangin uwa ko kuma dangin mata da kuma dangin shi miji da ya saki ko ya mutu ɗin. To abinda shari'a take magana a kai shi ne haƙƙin jaririn za a duba, domin me ya fi shakuwa da mahaifiyarsa har na tsawon wani lokaci, wadda kuma tana yiwuwa in da saɓani aka rabu ko kuma bayan mutuwar an samu saɓani tsakanin dangin iyaye, ko tana yiwuwa kaga cewa wato buƙatar su ɗaya daga cikin bangarorin shi ne dan abin da ya bari na gado da makamantansu. To abin da shari'a ta tanadar shine akalla za a bar wannan jariri ko jaririya a dangin wato uwa wato mahaifiya kenan akalla su shekara 6 ko kuma zuwa shekara 7 ko kuma cikin shekaru 6 din ko da ba a cika na 7 ba shari'a ta yarda cewa wannan jariran ko kuma wannan yara kanana su zauna a ƙarƙashin kulawar uwa ko dangin uwa. Kenan anan idan uwa tana raye ko ita ce zata dauka wannan dawainiyar har zuwa wannan lokaci a ƙarƙashin ciyarwa da rabuwa aka yi da kuma ainihin ba da haƙƙoƙi na ainihin shi mijin da ya sake ta. In kuma mutuwa ne to a ƙarƙashin kulawar wato ɗan uwansa wanda in kuma sun ce ba za su yi ba ko ba su da halin yi to a ƙarƙashin abin da aka bari na gado dole za a tanadi wannan don ainihin ɗaukar dawainiya da kuma kulawa da tarbiyyar wannan jariri a ɓangaren dangin uwarsa kafin lokacin da Allah zai sa ya kai wannan matsayi alabashi daga nan su dangin uba su karɓa su ɗora kamar yadda addinin musulunci ya kanada. Sa'annan yawanci za ka iske wato wasu in aka rabuwan ɓacin rai da goyon komai ɗanyen goyon jariri wanda bai ce watanni ba za a ga ainihin ɓangaren uba sun kwace don saboda suna ganin cewa ai in ta tafi gidansu da wannan jaririn ko kuma dangin da suka ɗau kulawar wannan tarbiyyar wannan jariri ko rainansa kamar za a yi ta kawo musu wasu lissafe-lissafe an kashe ka za alhali ba a kashe ba to ba wannan ake dubawa ba a shari'a. Abin da ake dubawa shakuwa da tausayi da kuma ainihin kulawa. Alal haƙiƙa dangin uwa suna da matuƙa da kuma tsananin tausayi a kan jariri da kuma ainihin abin da iyaci ta haifa. Da haka shi yasa aka wakkala musu wannan kulawar da kuma tarbiyyar zuwa wannan tsawon lokaci. Sa'annan kuma daga cikin abubuwan da za mu lura duk sanannen ɓacin rai da aka yi to kada a tsallaka shari'a domin shari'a ce ta faɗi haka nan kuma abin da duk ake yi idan aka bi shari'ar za a samu sauƙi da kuma fa'idoji da yawa a cikinsu. Wannan ba abin kunya ba ne in yana gara da cewa don shi mai dukiya ne a danginsa ko kuma shi kansa ya fi ɓangaren ita uwar matsayi ko dukiya a duniya da haka abin kunya ne a ce ɗansa ya tafi gidan kakanninsa ya agolanci to ya sani cewa shari'a ta fi shi hango wannan abin da ya hanga kuma ba ta shi za a bi ba shari'a ce za a bi. Don haka kamar yadda na faɗi duk yadda rai ya faci hankali kada ya gushe a dawo bisa kan turbannan ta shari'a nan ne zaman lafiya yake kuma nan ne cimma nasarar duniya da lafiya take. Kauce ma wannan to za a samu matsaloli daga cikin matsalolin da za a samu shine shi dai yaro bisa al'ada ta ɗan adam ya fi tausaya wa uwarsa kuma ya fi jin zafin mahaifiyarsa haka kenan idan ya samu labari bayan ya girma cewa fa ga irin ba'alaƙar da aka yi tsakanin dangin uwarsa da dangin ubansa yayin da aka buƙaci rikon shi a ɓangaren uwarsa to alal haƙiƙa wannan abin da aka gida dole zai dawo kuma a lokacin da ba a buƙata kada sai mai zai dawo ya ƙara tsananta da ba tsakanin shi da dangin mahaifansa da kuma da dangin ubansa ta yadda suka wulakanta ko suka yi abin da ba na kwarai ba ga dangin uwarsa. Don haka akwai abubuwa da yawa wanda ko da ba aka kawo mana fili an yi mana bayanin su ba a boye suke cikin shari'a to hikimar da ke kunshi a ciki tunda Allah ne da kuma tsarin musulunci yake a haka nan da babu shakka in aka bi wannan tsare-tsare nan ne kamar da ne bayani sun haskiya da kuma samun nasarar duniya da lafiya take.
To madalla to gode kwarai sosai kam. To Safina, menene abin dubawa ko abin tunani a duk tattaunawar da muka ji daga magidanta da kuma bayanin shi Sheikh Duguri?
Maryam, gaba ɗaya duka abin da suka faɗi abin dubawa ne, amma ni kin san wanda ya dan tsaya min a rai
da
wanda ya magana ya ce uba kada ya tunanin dan ya rabu da uwa ina tunanin zai auri wata mace da za ta rike mishi 'ya'yan shi.
Gaskiya
duk lalacewa tarbiyyar uwa, uwa ta rike yaranta yafi da ace a kawo wata ta rike
saboda bayanci kin ji kamar yadda ce cewa za su yi abubuwa su musu yawa. Ni kuma maganar da Alhaji Kabir yayi game da broken home wato yara su taso karkashin kulawar mahaifi daya
ko uwa ko uba
kamar wannan kin ga kamar alal misali a nan Amurka, Amurka bakake abin da yasa duk cikin al'ummomin kasar nan su ba wanda ya kai su wanda suka fi samu koma baya kamar su saboda abin da yasa shi ne saboda rushewar wannan tsarin rayuwar iyali
tarbiyyar da
ba inda zaki samu yawanci sun tashi karkashin uwa ita kuma uwar ba miji
ita kanta ba dole za ta ma rike
ba ta da natsuwa tana fita kullun zaki iske yanzu wannan cikin kasar duniya babu inda aka bi yawan mutane a prison kamar Amurka kuma Amurka baka yi. To yanzu mun gode sosai yanzu a madadin
Safinatu Sodengi
da Maryam Bashir Bagaji da ma Daniel Brown da hada mana sauti da engineer Ma Alfredo da Ibrahim Jermaine ke cewa assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya yau da kuma da muryar Amurka da kiran kuma ta yau da